Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfili Hashim Gumel tare da Babu ko makere da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar Talata 22 ga watan Maris na shekarar 2022. A cikin shirin za ku je da majalisar dokokin Najeriya ta jaddada kokarinta wajen hana yaduwar makamai don dakira duk wani yunkuri na ta'addanci baki daya a kasar. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kure ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar Nijar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma wasu ra'ayi kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu mu gyara zama don sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makiri. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta zargi sojojin Russia da aikata laifukan yaki a Ukraine. Tabbas muna ganin kwararren hujjoji da ke nuna cewa sojojin Russia suna aikata laifukan yakin, kuma muna taimakawa wajen tattara shaidun haka, inji sakataren yada labaran Pentagon John Kirby yayin da yake amsa tambayoyin muryar Amurka. Kirby ya kuma zargi sojojin na Russia da kai hare-hare babu kakkautawa a kan fararen hula wanda a lokuta da dama ake aikatawa bisa ganganci. Ya ce Amurka za ta jira binciken da ake gudanarwa a yanzu, kuma za ta ba da gudunmuwa ga wannan binciken da ake yi a kan aikata laifukan yaƙi da Russia ke yi. A halin da ake ci kuma yayin da ake ci gaba da rikici a Ukraine, kasashen yamma sun fara sake tunaninsu a kan dogaro da makamashin Russia a cewar masu sharhi. A tunanin wani ɗan ƙasar Russia, yawan dogaro da Turai ke yi a kan makamashin Moscow zai hana ta tsoma baki a kan batun mamayar da Russia ta kai a Ukraine. Amma duk da haka, a ranar 22 ga watan Fabrairu, kwanaki biyu gabanin mamayar, ƙasar Jamus ta dakatar da aikin dala biliyan 11 na shimfiɗa bututun mai na Nord Stream 2 domin ninka iskar gas ɗin Russia zuwa Jamus. Manyan kamfanonin mai sun sanar cewa za su fice daga kasuwar Russia, inda tuni kamfanin BP ta fice a ranar 27 ga watan Fabrairu, yayin da ake haramta kasuwancin makamashin Russia a Amurka da kuma Turai. A cewar CNN, Moscow tana fuskantar kalubaloli wurin fitar da mai da iskar gas ɗinta zuwa wasu kasuwanni kamar da China da India. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamandan rundunar jami'an tsaron haɗin gwiwa Operation Buzz na jihar Oyo, Kanar John Olatunsumi Murabus, ya bayyana sunan sojan da aka kashe yayin da jami'an rundunansu ke ƙoƙarin kwantar da wata tarzoma tsakanin matasa. Ga dai Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani.
Rikicin ya ɓarke ne a tsakanin ƙungiyoyin matasa biyu a game da wani fili da ake yin amfani da shi don yin bukukuwa da wasannin gargajiya a garin na Oluju. Rahotanni sun nuna cewa ɗan ƙungiyar matasan ɗaya sun gayyaci rundunar nan ta tsaron jama'a ta haɗin gwiwar sojoji da civil defense mai suna Operation Buzz don su shawo kan rikicin. A ƙoƙarin yin hakan, sai jami'an soja ɗaya ya bindige wani farar hula har lahira. Su ko kungiyar matasan suka kashe jami'an soja daya, kana suka kone motar jami'an tsaron Kurmus. Wasu mazauna garin na Oluju ganau ba je yau ba a game da rikicin sun fadi abinda sun ka gani. Mutane suna wannan fili a lokacin da rikicin ya barke. An gayyaci jami'an rundunar tsaro ta Operation Buzz don su kwantar da hankalin jama'a. A kokarin kwantar da hankalin jama'a, aka harbe wani matashi daya ya mutu. Su kuma matasan suka kashe soja daya. Shugaban karamar hukumar Orire, Mr. Michael Olataru, ya tabbatar da arkuwar rikicin. Yace rikicin abin takaici ne. Ya kara da cewa tuni sun ka gano bindigar jami'an sojan da aka halaka a rikicin na garin Oluju. Kana zaman lafiya ya dawo. Komi na komawa daidai a hankali. Komandan rundunar haɗin gwiwar jami'an tsaron Operation Buzz na jihar Oyo, Kanar Jam Olatu Memorabos, ya ce rikicin ya faru ne a kokarin su na kwantar da hankalin jama'a har yayi sanadiyar rasa rayuka. Kana ya ce jami'an sojan da aka kashe sunansa Fataye Abiola, kuma tuni aka fara bincike a game da lamarin.
Tunan jima kadan za mu kama ku sauran labaran duniya kafin nan majalisar dokokin Najeriya ta jaddada kokarinta wajen hana yaduwar makamai domin daƙile duk wani yunkurin ta'addanci baki daya a kasar. Wannan ya bayyana ne a daidai lokacin da majalisar dattawa ta saurari bahasin masu ruwa da tsaki a wani yunkuri na kafa wata hukuma ta musamman da za ta rika sa ido a yadda ake mu'amala da makamai a Najeriya. Wakilin murya Amurka Madina Dauda ta aika mana da wannan rahoton.
Wannan mataki da majalisa ta dauka na kokarin kafa hukuma ta musamman da za ta daƙile yaduwar makamai a hannun jama'an ƙasa sannan kuma ta sa ido akan yadda za a yi mu'amala da makaman kuduri ne dake cikin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da ta ECOWAS akan yaduwar makamai. Shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro da leƙen asirin ƙasa a majalisar dattawa Ibrahim Abdullahi Gobir ya yi ƙarin haske akan yadda hukumar za ta kafu.
Wannan hukuma za ta sa ido ta tabbatar da cewa duk wani wanda ya shigo da makami Najeriya kamashi kuma an register din nashi kuma ya zo illegally ne a kamashi kuma a karɓa kayayyaki.
Ta ya za a yi san waɗanda suka shigo a bisa ƙa'ida da waɗanda ba bisa ƙa'ida ba?
A to abin da za a yi shi ne dama za a sa kaman ko'ina ita wannan hukuma ɗin za ta sa mutane ɗin za su sa idon ta. Sannan kuma za a tsaya tsakanin securities gaba ɗaya kamar irin su DSS. Police, commercial immigration, customs, civil defense, and so on. So, duka, suma suzama, suna chikin wannan tsari.
Ganin cewa akwai matuƙar buƙatar samun sahihan bayanan sirri a yanzu da kuma lokacin da hukumar za ta fara aiki ga dangadan Aminu Sale Jaji, tsohon dan majalisar wakilai ne, kuma ya taɓa shugabantan kwamitin kula da harkokin tsaro da leƙen asirin ƙasa. Ya yi tsokaci.
Mu kalli dai ita hukumar nan tamu ce kuma ƙasar mu ne, kuma nasarar ƙasar nan muke buƙata. Wannan shine abin da kamata ina ga mu kula da shi. A kallikan ta ita hukumar a kalli kuma kima da hukumar take da shi a idon duniya, a kalli kuma da ake kallon hukumar a Afrika, kusan tana daga cikin hukumomin da aka gamsuwa da yadda da su da kuma samun ma da ita Afrika mahita ko hanya na yadda ya to abubuwan da suka shahi harkoki na tsaro na waje ko na ƙasa da ƙasa. Kamata ya yi kada mai abin da zai sa martaba ta yi ƙasa, mai abin da zai sa martaba ta dangu, kada mu kalli abin da wasu za su yi magana a kai.
Daya cikin masu ruwa da tsaki kuma mai fafutukan kare mutuncin 'yan ƙasa Fatima Goni ta bayyana yadda take kallon wannan hukuma idan an kafa ta.
Mun riga an yi alkawarruka yara za su samu abu yi, to babu aikin yi saboda haka idan wannan sabon ma'aikata ta tabbata aikin yara ya tabbata, za ka ga yara masu digiri na ɗaya na biyu to za su yi ayyuka kuma su ba kasansu Najeriya gudunmawa. Ai yana da kyau sarkin yawa ya fi sarkin karfi. Waɗannan mutane marasa gaskiya suna nan suna ta farevin bindigogi lungu da sako. A lallai ita wannan NATFOS za ta bada nata gudunmawa wanda insha Allah za su samu lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya.
Ana sa ran kwamitin tsaro da leƙen asirin ƙasa ta majalisar dattawa za ta haɗa kai da takwararta ta majalisar wakilai wajen daidaita dokar domin majalisar ƙasa ta amince da ita. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ka gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Baba ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Tsohon Prime Minister Mali Sumailu Bubeye Maiga ya rasu a jiya Litinin a Bamako babban birnin kasar, kamar yadda ɗaya daga cikin danginsa ya sanar. Maiga, wanda ya tsere a kan mukamin Prime Minister Mali daga shekarar 2017 zuwa 2029 ya rasu ne yana da shekaru 67. Ya ci gaba da kasancewa mai tasiri a kan manufofin tsaro a Mali da ma yankin Sahel baki ɗaya. Kuma ana tsare da shi ne tun cikin watan Agustan shekarar 2021 lokacin da sojojin kasar suka karɓe mulki. Shugabannin sojan kasar da ke yammacin Afirka sun ki amincewa da bukatarsa na neman duba lafiyarsa a kasar waje. Shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya maida martani a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter, inda ya ce hana fita da Maiga zuwa kasar waje domin ya masa jinya daidai yake da kisa. A ƙarshe, kasar Afghanistan tana da wani karin magana da ke cewa mai bada abinci shine ke da iko. Amma watakila wannan karin maganan baya aiki akan gwamnatin Taliban wanda ke mulki amma ba ta samar da abinci ga ɗimbin 'yan kasar Afghanistan waɗanda suke fama da tsananin yunwa. Masu ba da tallafi da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya ba su mulkin 'yan Afghanistan amma suna ciyar da su. A wannan shekara, manufar Majalisar Ɗinkin Duniya ta kashe dala biliyan 4 da miliyan 400 akan aikin jin kai da wasu muhimman ayyuka ga Afghanistan. ya ninka kudade da gwamnatin kasar da yake daidaita sau da yawa wanda take kashewa akan komai da take a kasar. Gwamnatin Taliban ta yi kasafin kimanin dala miliyan 520 a watanni uku farkon wannan shekara. Majalisar Dinkin Duniya tare da wasu kungiyoyi masu zaman kansu 150 sun ce za su kai muhimman aikin jin kai ga wasu 'yan Afghanistan miliyan 22, adadin da ya kai kusan kashi 70 cikin 100 na al'ummar kasar.
Labaran duniya kenan, aka saurara ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Gade maganar ta zo.
Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17.25 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 3:14. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba miƙe kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na koma.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Shagunan mu gaba daya rushe, inda muke kwanciya rushe.
To sunana Wasita Mari, idan muke ba gano ba komi da mata da kananan yara ba iyaka.
Sai da aka sani 56
sun dauke mu sun kai mu can daji ba jami'an tsaro.
To haka yi dun mai sani har aka ganin shi za yana yawo da ita ta kama shi da ran shi 100 ko wace saniya.
Yau shirin na jihohin Edo da Delta da kuma Rivers ne a yankin Niger Delta na kudancin Nigeria. A dakace mu.
Allah wa daran mai ta dota da waɗanda suke da jahota hakanan da waɗanda ka kawo ta.
Asare ƴan kasuwa da ke hada-hadar cinikayya a kasuwar Trailer Park da ke yankin LMA a birnin Port Harcourt na jihar Rivers da ke yankin Niger Delta a kudancin Nigeria na korafi kan yadda hukumomin jihar suka tauye musu haƙƙi da ƴanci na gudanar da hada-hadar kasuwanci waɗanda dokokin ƙasa suka halatta musu. Hannu guda kuma masu sana'ar cinikayyar dabbobi a kasuwar Aba ta jihar Abia a yankin kudancin na Najeriya sun koka kan rashin kariya ga dukiyoyinsu daga mahukuntan yankin, kamar yadda makiya a jihar Delta ke kukan barazana ga 'yancinsu na kiwo. Amma su kuma manoma ne ke cewa mahukunta sun gaza wajen tabbatar da 'yancinsu na noma a jihar Edo. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamiɗo Abubakar Sakkwato ya hada mana rahoto akan waɗannan batutuwa.
I'm Pastor John James, the chairman of the business premises. The lands for years we know have been legally owned by late chief Paul Kwai.
Wannan wani Pastor John kenan yana cewa ne ni dan kasuwa ne a wannan wuri na Trailer Park, kuma waɗannan wurare da aka rusa wani abin takeici ne, kuma waɗannan wuraren ana cewa na kamfanin Napcon ne. Ba gaskiya bane, wannan wurin da ya mallakar wani chief ne da ya riga mu gidan gaskiya.
Gaskiya muna zuwa mu yi da mu inda muke da gaskiya yafi muna. Shagunan mu gaba da ya rushe, inda muke kwanciya an rushe.
To sunana Wasita Mari, idan muke ba gano ba komi da mata da kananan yara ba iyaka.
Sunana Alhaji da ni ne sarkin Hausawan yankin Kalami, yanzu mu zuna karuwa ce sauka yanzu nan da bakin kwarya. Kuma wannan masallaci shine ɗakin yanzu ma yana bayyana ma rushe masallacin. To shi da muke cikin ta ma yanzu ta ma rushe da corona. Yanzu muna da mutane sama da 15 a asibiti, muna da mata wajen 5,000 ga sanin sun mai.
Sunana Usman Haruna, halin da muke cike hali ne na kaskanci. An dunkule mu a waje, muna neman hukuma su kawo mana tsoki na gaggawa.
Musa Obarilo Martin Olu shine shugaban karamar hukumar LMA da ke jihar Taribas yace
what has happened in LMA is for security reason based on intelligent information that they have gathered so far.
Yace bayan samun bayanai na sirri da muka tattara, dalilin da yasa muka dauki wannan mataki kenan na rushe-rushe a sassa daban-daban na karamar hukumar ta LMA, kuma gine-ginen an aiwatar da su ba akan ka'ida ba. Muna sanar da cewa mutane da dama suna gudanar da harkokinsu na yau da kullum a Trailer Park a karamar hukumar ta LMA, kuma mun duba amfani da aka san hakan. Tamma a jihar Abia da ke yankin kudu maso gabashin kasar, masu sana'ar dabbobi ne ke zargin ana kai musu farmaki a wuraren harkokinsu na yau da kullum. Harharin da suke zargin 'yan kungiyar nan ta IPOC da asasawa.
Satin da ya wuce, wata mota ne ta yi accident ta fado kasuwar mahauta, aka samu mutuwa. Kusan deputy governor ya zo daga Umaria da komishina suka rufe mana kasuwa. Sakacin duk na gwamnati ne sun dauke mu sun kai mu can daji ba jami'an tsaro, ko da mun yi kuka har mun gaji.
Sunana Alhaji Salo na wannan sai mun kasuwar albasa abba. 'Yan bindiga sun kawo mutanen mu wurin, sun kora taron su, su kashe su kan saniya, sai da aka saniya 56.
Shi ma wani ganau da ke da suna Mark a yayin hare-haren ya ce. Yana cewa ne waɗannan hare-hare abin takaici ne da aka kai wa baƙi da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a jihar ta Abia. Kuma kamata ya yi gwamnatin jihar ta Abia ta biya diya ga waɗanda suka rasa rayuka da ɗimbin dukiyoyi. Ina kira ga hukumomin tsaro da su ɗauki matakan da suka gabata don gudun abin da ka iya biyowa baya.
I think it was a long game.
SPJ Obunna shine mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Abia.
Yet to be identified the hoodlums launched an attack on the new capital markets.
Yana cewa ne ƴan bindiga waɗanda kawo yanzu ba mu kai ga gane su ba sun kai mummunan hari a kasuwar dabbobi ta Aba, inda rayuka sama da 8 suka halaka da kuma dimbin dukiyoyi.
At the same time, we commiserate with the families of those that lost their lives.
Haka kuma bata sauye zane ba a jihar Delta da ke yankin Niger Delta, inda wasu makiyaya suka zargi gwamnatin jihar ta Delta da son raba su da muhallansu, musamman inda suke kiyon dabbobi. Ga ma abin da suke cewa.
Cewa haka yi duk mai saniya da aka gani shi yana yawo da ita zai kama shi a ci shi 100,000 ko wace saniya, kuma mai shanun a kama shi a ci shi 500,000 in ya ki zuwa gangan shanun gaba daya kama sun zama na gwamnati a saida.
Shi ma wani Bafulatani da ke da suna Idris Abubakar ga abin da yake cewa.
Yanzu ana zama ɗan ƙasa, mun zama ɗan ƙasa, za a kira mu mitin, aka karanta mana cewa gwamna ya sa hannu baya son kiwo, su haɗa mu tashin hankali da ƴan ƙasa masu gonaki kenan wajen da muke yawata da dukiyoyinmu. A ƙasan Delta dai gaba ɗayanta ba su da wani dajin da za a ce wannan daji a wajen da aka ba Fulani su je su tsare shanu, su babu daji.
Alhaji Mutar Usman shi ne mai baiwa gwamnan jihar ta Delta shawara kan baki a jihar ta Delta.
Sun riga sun zartar da ƙudurin doka, an kira Fulani an zauna da su. Abin da ake nufi a samu masana mai kyau tsakanin su ɓangaren masu noma a daina ɓata musu gonakinsu, su kuma Fulani a ɓangaren su a daina kashe su, a samu zaman lafiya.
To nan gaba a cikin shirin za mu je zargin tauye ƴanci da cin zarafin mata da manoma ke yi wa Fulani da aikatawa a jihar Edo.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa ce zama.
Masu saurare a can jihar Edo kuma wadda ke makwabtaka da jihar Delta, manoma ne suka ce ƴancinsu na noma na cikin mawuyacin hali saboda zargin da suke yi wa Fulani na kai musu farmaki har ma da cin zarafin matansu. Lamido Abubakar Sakkwato ya dawo da ƙarin bayani.
My name is Comrade Godwin Erahon. Herders brought in some young herdsmen, most of them bearing.
Sunana Comrade Godwin, yana cewa ne na fito ne daga yankin karamar hukumar Orion, kuma muna cikin wani mawuyacin hali a gonakinmu sakamakon hare-haren matasan Fulani, musamman makiyaya dauke da miyagun makamai suka ratsa cikin gonakinmu suka lalata mana amfanin gona har ma da cin zarafin matayenmu. Kuma mun rubuta zuwa ga gwamnatin jihar ta Edo da kuma hukumomin tsaro domin a kawo mana dauki. Shi ma wani da ke da suna Chima Ukuro ya ce.
In my community Ologbonugu we say make we go block therefore we made you know the.
Yana cewa ne garin al'ummomin Olalobo wasu ɗan bindiga da ba mu tantance ba, kuma muke zargin cewa mahara ne Fulani makiyaya sun kai hari a gonakinmu tare da lalata amfanin gona. Muhammad Sufal shine sarkin Fulanin jihar Edo.
A yanzu a Najeriya ko mahaukaci ne ya mutu za a ce Fulani ne sun ka kace su, sannan kuma ko wani kabila ne sun kai fada wani ya kace dan wani za a ce Fulani ne ya kace su. To don shi yanzu ba Fulani sunan shi ne ya yi kauri ko na a duniya.
SP Cotton Bello shine mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Edo.
Ba inda wani ya rasa ransa. Complaint da muka samu wanda shine mutane suna cewa an zo an ci musu amfanin gona. Sai Fulani makiyaya sun fassare musu wannan doya. Kuma mu je mun samu Fulani suna aikata wannan abubuwa. Amma an sa ido an sa ƴan sandan farin kaya su ci gaba da aiki su tabbatar gano wannan abun haka ne.
To Allah ya kyauta. Masu saurare baki ɗaya ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sakkwato, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana.
Toma da la'agai da maji dadin kwari, yanzu kuma lokaci ne da Salamu Barma zai kawo mana sharhin jaridin Jamhuriyar Nijar.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lissahir, wacce ta ruwaito cewa gwamnatin Nijar ta sassauta kudaden wasu daga cikin harajin kayan abincin da ke shigo kasar daga waje, bayan da ƴan kasuwa suka koka akan tsadar harajin da suka ce su ne sanadin hauhawar farashin ababen masarufi a kasuwanni. Jaridar ta ce Prime Minister Uhumudu Muhammadu ne ya bada sanarwar ɗaukar wannan mataki a yayin ganawar da ta hada shi da shugabannin kungiyoyin ƴan kasuwa a karo na biyu a ƙasa da wata guda kacal a bisa umarnin shugaba Muhammad Bazoum. Jaridar Le Courrier na cewa mabarata sun fara yawaita a titunan biranen Jamhuriyar Nijar, lamarin da ke tada hankula sakamakon yadda ake amfani da yara ƙanana cikin wannan haraka da wasu ke ƙoƙarin mayar da ita sana'a, duk kuwa da cewa abu ne da ya saba wa dokokin ƙasa da na addinai. Jaridar ta ce gwamman mutane zaka gani a kowace safiya sun yi gungu-gungu suna zagaye titunan biranen ƙasar nan da sunan bara. Akasarin su matasan da aka yi hayar su a matsayin jagorar mabarata, yayin da wasu rahotanni ke cewa ƴan Nijar da dama na can suna barace-barace a kasashen waje, abinda ke nunin ba maganar talauci ko rashin abinci ne ke jefa su cikin wannan haramtacciyar haraka ba. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce jita-jitar sayar da hannun jarin bankin manoma na Bagiri na ci gaba da karfafa a yanzu haka. Jaridar ta ce wasu majiyoyi sun tabbatar da cewa kamfanin nan na kasar Mauritania, wanda a baya ya taba saida wa kamfanin Nijelec jabin injinan wutar lantarki, shi ne ya bullo da bukatar sayan hannun jarin na bankin Bagiri, wanda ainihi gwamnatin Nijar ta kafa a shekarar 2011 da nufin bunkasa ayyukan noma da kiwo da sana'o'in hannu. Jaridar Le Horizon ta bayyana cewa wasu jam'iyyun adawa na shirin canza sheka zuwa kawancan jam'iyyun da ke mulkin Nijar. Jaridar ta ce jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta Ibrahim Yakuba na daga cikin waɗanda ake hasashen za su shiga gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum, kamar yadda wasu bayanai ke nunin Model Lumana ta Hamma Ahmadu ma ta fara shirin ficewa daga ɓangaren 'yan hamayya. Jaridar ta ce bugu da ƙari wasu majiyoyi sun hango yiwuwar canza shekar jam'iyyar PGP dubara ta Salu Jibo, sakamakon yadda matar shugaban jam'iyyar, wacce ita ce jakadiyar Nijar a Turkiya, ke matsa lamba a marawa gwamnati baya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Malam Sule, da wannan ko muka zo gashinmu na ƙarshe, labarai a takaici.
Sarfila ta kaice, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta zargi sojojin Rasha da aikata laifukan yaki a Ukraine. Tabbas muna ganin kwararren hujjoji da ke nuna cewa sojojin Rasha suna aikata laifukan yakin, kuma muna taimakawa wajen tattara shaidun haka, inji sakataren yaɗa labaran Pentagon John Kirby yayin da yake amsa tambayoyin muryar Amurka. Kirby ya kuma zargi sojojin na Rasha da kai hare-hare babu kakkautawa a kan fararen hula wanda a lokuta da dama ake aikatawa bisa ganganci. A halin da ake ci kuma yayin da ake ci gaba da rikici a Ukraine, kasashen yamma sun fara sake tunaninsu a kan dogaro da makamashin Rasha, a cewar masu sharhi. A tunanin wani ɗan ƙasar Rasha, yawan dogaro da Turai ke yi a kan makamashin Moscow zai hana ta tsoma baki a kan batun mamayar da Rasha ta kai a Ukraine. Amma duk da haka, a ranar 22 ga watan Fabrairu, kwanaki biyu gabanin mamayar, kasar Jamus ta dakatar da aikin dala biliyan 11 na shimfiɗa bututun mai na Nord Stream 2 domin ninka iskar gas ɗin Rasha zuwa Jamus. A ƙarshe, kwamandan rundunar jami'an tsaron haɗin gwiwa Operation Boss na jihar Oyo, Kanar John Olatunsumi Murabus, ya bayyana sunan sojan da aka kashe yayin da jami'an rundunarsu ke ƙoƙarin kwantar da wata tarzoma tsakanin matasa.
To madalla masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku zo daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za ku mai da sabon mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. yanzu amadadin Baba Yakubu Makeri da yake na gabatarwa sai Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Karen Mr. Phil Hashin Gubel da na hada na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.